أبشر الناس يا رسول الله فزال أبو متاني بشارة وانا أبو بشارة واتو إن هرك متو لتوهيدي ومن يجي بذي أذن تاكب يا كمات أيو متاني بشارة النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذن يتكلوا لا تبشرهم إذن يتكلوا كدك مسو بشارة إن كي هكا سيسو سكن كالجيكما تاعتو تندليني إلى التوهيدي شيكي نما ai wannan ya isa tunda an ce ba za a yi gun azaba ba ma'ana sai su yi wa abun gurguwar fahimta ba su san cewa shi tauhidi ba zai tserar da kai daga azaba kwata kwata ba sai idan ka hada shi da al'amalus salih abinda tauhidi zai yi shine ba zai barka ka dawwama a cikin wuta ba ko da mutum ya shiga wuta in dai har yana da tauhidi akwai misqalu zarratin min imanin a cikin zuciyarsa kwatan kwatan kwayar komayya na imani a zuciyarsa to wannan shi kadai ubangiji zai sa ya tserar da shi daga wuta ya kai shi aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kai musu bushara sai su sakankance domin za su ga kamar idan suka zama masu tauhidi shikenan kuma komai ma za su iya yi ba kuma haka abin yake ba to duk wanda yana nuna cewa ubangiji yana wajabta wa kansa abinda ya ga dama kuma alkawarin ubangiji gaskiya ne duk abinda yace zai yi din nan to zai yi kamar yadda yake fala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin wannan rantsuwa da ubangiji yayi ba za ta fadi kasa banza ba lalle tabbata hakika sai mun tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni su ma kuma manzannin sai mun musu tambaya ubangiji ba zai bar wannan ba sai yayi domin ya riga ya labarta labarinsa baya sabawa domin a bada labari kuma ya zama sabanin abinda aka bayar wanda shi ake cewa ƙarya a cikin labarin ubangiji ko babu ƙarya wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance Allah ya ci gaba da cewa
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
wannan ta'liki ya kare wanda ubangiji ya game da kisoshin da suka gabata da shubuhohi na mushrikai da suka yi ta kawowa dangane da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiya alqur'ani wannan yanki gaba ɗaya wannan faifai ya ƙare yanzu kuma sai khatima an shiga ƙarshen sura sai rufewa murfi ne yanzu zai zo don abinda zai zo zai baka kulasa ne ta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi musu wa'azi ya karantar da su ya kawar musu da duk wata shubha to yanzu lokacin mufasala ya zo lokacin ainihin raba gari yayi sun gama gane komai dama ai sun ce basu gane addini bane ko basu gane annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa ko bai gaskiya yake faɗa ba to yayi musu bayani ya rage kuma kamar yadda Bahaushe yake dabara ta rage ga mai shiga rijiya qul ya ayyuhan nas ga ya musu ya ku mutane fito kai shela in kuntum fi shakkin min dini in har kuna cikin shakka game da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to fa ni bazan taba bautawa abinda kuke bautawa ba Allah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffaku sai dai zan bautawa Allah ne wanda shi yake wa umirtu an akuna min al-mu'minin kuma an umarce ni in kasance cikin mu'mini kaga wannan ita ce mufasala shine raba gari shine jan layi qul ka fito ka gaya musu ba tare da dardar ba in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance cikin shakka game da addini a can baya Allah madaukakin sarki yayi mana ga fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, wanda muka ce a wancan lokaci muka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama ake tuhuma da shakka ba, maganar ana yin ta ne da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana nufin masu shakkar. In har suna shakkar to ga abin da zai kawo musu da shakka. Kaga wannan ayar ta kara fito maka da abin karara cewa su waye masu shakka. Annabi shi ba shi ne masu shakka, yace qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini, idan kun kasance cikin shakka game da addini to ni ba da shakka. In ku kuna shakka kuna kai kawo kuna gaba ku gane abinda nazo da shi ba, to ni ba na shakkar abinda nazo da shi gaskiya ne, domin wazifar manzo shine farkon wanda zai fara gaskata kanshi, kafin kowa ya gaskata shi shine farkon wanda zai fara yadda shi manzon Allah, kuma abinda ubangiji ya yi masa wahayi gaskiya ne. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من ولا تكونن من المشركين. كجاء موسو الله يقول أغير الله أتخذ كتيدسو أغير الله أتخذ وليا ينزوان الله زي الرقاء ونمجب انشيبا الله با الحال انشيد يكره halittar sammai da ƙasa a lokacin da babu su, kuma shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi, to ka gaya musu ni an umarce ni in kasance awwala man aslama, farkon wanda zai miƙa wuya, ni ne farkon wanda zai saduda, ni ne farkon wanda zai sallama. Wala takunanna da minal mushriki, kada ka zama cikin masu shirka. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidi, dan har abinda kuke faɗa na cewa Allah yana da ɗa, to ni bana daga ciki, ni farkon masu bauta wa Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ka gaya musu da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya da Allah ne ubangijin halittu duka, ba ya da abokin tarayya. Wa bidhalika umirtu, ni da wannan aka umarce ni. Wa ana awwalul muslimina, ni ne farkon musulmi. Saboda haka duk wani manzo da Allah ya turo da ya zo da wani saƙo daga Allah, wannan risalar da ya zo da ita shi yake ɓanta da risalar, shi ne manzon. Sannan kuma wajibi ne a kansa kafin kowa ya gaskata da abinda Allah ya bashi na risala na manzanci ya yi imani da wannan. Sannan kuma yake zama wajibi akan as-saqalaini gaba daya, mutane da aljanu su yadda cewa wannan manzo din daga Allah yake, sannan kuma abin da yazo da shi daga Allah ne su yi imani da shi. Don haka ubangiji bayan ya gama fadar dukkan wani shubuhohi na mushrikai, ya gama tabbatar da uluhiyya ta ubangiji shi kadai da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai yake cewa to ka gaya musu har idan ba su san ya ku mutane, har kun ba ku san addini ba, addini na ba, to zan muku bayanin sa daki daki ku san sa. Ni addini na bai taba karbar shirka ba, babu shirka a addini na. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, bazan bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba. Lakum dinukum waliyaddin, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abadtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyaddin, ba zan bauta wa abinda kuke bauta ba, ni ba kuma ba za ku bauta abinda nake bauta ba, sannan kuma ban zama mai bauta wa abinda kuke bauta ba Allah, ko ba kuma ba ku zama masu bauta wa abinda nake bauta ba. Lakum dinukum waliyaddin, ku kuna da addinin ku, ni ma ina da nawa. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, ba zan taba bauta wa abinda kuke bauta ba Allah ba. Walakin a'budullah, sai dai Allah kadai shi zan bautawa. Kaga sai aka fara gabatar da korewa, ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba, domin anan dole ne korewa ta fara gabata. Idan kana so ka yi rubutu a jikin allo rubutun da ya dace, to sai ka kawar da wanda yake kai wanda bai dace ba. amma in ka bar rubutun mara kyau ka dora naka to kai ma naka zai zama ba shi da kyau. To shi yasa har kullun sai an yi nafi ake isbati, sai an kore sannan ake tabbatarwa. In ka zo ka daga kwalba akwai datti a ciki da najasa, kana son ka zuba wani abu mai tsafta a ciki, sai ka bulbule wancan ka zubar da shi kakaf, ka wanke ta ka tsarkake ta sannan ka zuba mai tsafta din. Amma in ka dau mai tsafta din ka gwaba ka hada, to shi ma ya zama najasa. Saboda haka korewa take gabata kafin tabbatarwa. Wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa. Ubangiji ya fara gabatar da korewar wanda ya kafirce wa taghuti, duk wani abin da ake bauta ba Allah ba, yayi imani da Allah. Aka fara gabatar da kafircewar kafin imani da Allah din, wanda ita ce kalmar shahada, la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya. Sannan aka ce sai Allah, sai da aka fara kore dukkan wani abin da ake bautawa da ƙarya, sannan aka bauta aka tabbatar da abin da ake bautawa da gaskiya. To haka nan idan za ka yi wa mutane karantarwa, to sai ka nuna musu abin da suke yi mara kyau. Abu kaza ba yi da kyau, ba yi da kyau, sai ka gaya musu ga wanda ya kamata. Amma ka ce za ka haɗa musu tauhidi da shirka, ai ba zai yiwu ba. Idan tauhidi zai zauna kuma ga shirka, addani la yajtami'ani, bai yiwuwa kishiyoyi biyu su haɗu wuri guda. Ka ce ga haske ga duhu a lokaci ɗaya, sai dai hasken ko hasken, duhun ko duhun. Amma ya zama haske duhu fari baki lokaci guda, babu shi. Ka ce akwai tauhidi shirka duk su haɗu wuri guda, ba zai yiwu ba. Ko ka ce sunna bid'a, ba zai yiwu ba. Ko sunna sunna, bid'a bid'a, amma sunna bid'a ba zai yiwu ba. Shi yasa nake cewa har kullun ko dai mutum ya zama ahlus sunna, musulmi ahlus sunna, ko ya zama musulmi ahlul bid'a. Amma a ce wai ga wani shi ba sunna ba shi ba bid'a ba, to me shi? Inda yana bautawa Allah tilas ne yana bautawa Allah, ko dai da sunna ko da bid'a. In bai bautawa Allah da sunna ba, to bid'a yake. Amma ka ji ana labarin wani a ce to shi ne, to ya yake sunna ne ko bid'a? A ce to gashi nan dai kai dai ba ka ce dan bid'a ba ne, ko ba za ka ce dan sunna ba? Wannan ba zai yiwu ba. Ila liqa'il akhar insha Allah. Allah ya kai mu gobe domin mu ci gaba da tafsirin wannan ayoyi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. cewa suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi ne ya hada Allah bai saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama wata mu'jiza ba ne yasa bai bashi wata sanda irin wacce aka bawa Annabi Musa ba ne yasa ba a bashi taguwa irin ta Annabi Salihu ba ne yasa ba a yi mishi kaza irin wanda aka bawa Annabi kaza ba wato suna ta kawo maganganu irin wannan cewa inda shi ma mai gaskiya ne Annabin ne na gaske ba dan jabu ba ya kamata shi ma a gai shi yana da sanda irin ta Annabi Musa yana da taguwa irin ta Annabi Salihu haka kafirai suka yi kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kalu bali iri cewa ya nuna musu da mu'jiza ita kuma mu'jiza wani abu ne daga Allah shi da yake ga dama ya bayar da ita duk sanda ya ga dama ya nuna wa wata al'umma mu'jiza sai ya nuna musu sai dai kuma duk sanda aka nuna wata al'umma mu'jiza take yarda da wannan mu'jiza to Allah yana iya ya halaka ta وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولين. الله يتبع قوما يا هنا مو أيكون إلو وأن الآيو يبا وأن الزب أجوزو يبا سيدا بتانا فرقو أن نونا مو وأن نمو أجوزي سنكريا سنا يوا قوما إلى الأنكرا كامو وأن نمو قوما وأن نمو أجوزي سنكريا وكما إلى سنكريا الله مدعو سنكريا هي كاما سبا أسابا kamar yadda ya kama mutanen Annabi Salihu kamar yadda ya kama mutanen Annabi Musa da azaba a dalilin kariya da mu'jizojin waɗannan annabawa da suka yi kafirai sun yi ta neman Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kawo musu mu'jizoji daban-daban kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana cikin suratul Isra wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za mu yi imani da kai ba har sai ka ainihin fasa kasa mun ga kasa ta fashe ko tsohon ruwa tana ta fita daga muna ganin ko ina muka je mu samu ruwa kun san kasar maka ko garin maka gari ne wanda yake san dauri ne ruwa bai baya kukkuta a kasa dan mutum yace zai rijiya a maka ya dauko wa kansa da laba ga mu ya dauko wa kansa wani aiki wanda yake mai tsananin wahala shi zai haka rijiya a maka gari ne wanda ba shi da ruwa to a ce kuma a wannan garin mara ruwa a ce kuma ko ina ruwa da yake tsakuda amma wannan wani abu ne mai wahalar da to suka ce ba za su yi ibada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zama ya mayar muku garin maka duk wani marmaro ne na ruwa inda duk suka duba su ga ruwa yana fitowa suka ce au takuna laka jannatun min nakhilin وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا وإذا بنا كنا دبولكي بولكي لدبينو لإنبي وما سنة أتركشن بولكي إذا بنا كورمونا سنة مجانا أتركشن بولكي وأنا ما ولا أبني وديكي لوحنا الكسي فما هو دقليلي وديكي واد لغير ذو زرعي فما ريد أنبي إبراهيم عليه السلام يكي كوا ربي إني أسلمت وزرعي يجيب واد غير ذو زرعي ya ubangiji na saukar da zurriyata a wani wadi a wani fazazzabo wanda ba ya da shuke shuke saboda ka garin maka gari ne wanda yake duwar wata ne babu gonaki a ciki to sai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya yi masa gonaki da yawa na inabi da dabilai a Makka sannan za su yi tashi Annabi ne kaga a nan ma sun faro wani abu wanda yake da wahala suna so su kura Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun fara da fasogowar ruwa sai kuma suka koma matakin gonaki yanzu sun ba bar maganar fasogowar ruwa domin fasogowar ruwa ta fi sauki don aka iya samun wani lokaci duk sai dinga fito da ruwa to sai ma suka bar wannan sai suka kara gaba suka ce gonaki suke so su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi a Makka gonakin na dabino da kuma na ilimi sannan kuma ga koramu suna ta gudana a cikin gonaki kaga sun tsara abu sun tsara wa abu wahala to duk ba su tsaya nan ba suka ga wannan ba kamar yayi kadan sai suka ce au ku tsufa sama'a kama za'amta alaina kitafa au ta'tiya billahi wal mala'ikati ko kuma ka rufto mana ka bangaro mana da sama ka fado a sama to sun ba bar batun abin da ya shafi gonaki a ko ma kawai ka sa sama din nan ta bangare wani kasko na sama ya fado a kanmu wannan ba ta isa ba, sai suka ce au ta'tiya billahi wal mala'ikati qalila, ko kuma ba kai ba za mu ma yarda ba sai ka zo da Allah da mala'iku mun gan su ido da ido gaba da gaba. Allah da mala'iku su taho su ce kai annabi ne Allah da ya aiko ka, san ban za mu yarda da kai. Au yakuna laka baytun min zukhrifin au tarqa fi as-sama ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وفي آية أنا بسيطك شيء ما كما ما زام الإيمان إلى كيبا سيا زمن كنا لجدا نبونا ولي وفي أي مكة جدا جدا نبعد أي جدا شد قول موسى النبي صلى الله عليه وسلم وباهد قولك ما ولد أعطيك كم أتاج جدا ba wani mai mulki ba ne, sai idan zai samu gwalagwalar da zai gina gida domin su yi imani da shi. A ga duk wannan kokarin gurewa ne, yaya za a yi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taso yana yi wa mutanen Makka kiwo, yana jingar kiwo, in ya yi kiwo a biya shi, za a zo a ce ya yi gida wanda yake duk gwalagwalai da gidan. Haka kamar su ce kawai ba za mu yarda da kai ba. Ba su tsaya nan ba sai suka ce autar fafi sama, ko kuma a ajiye mun ga kana hawan sama kamar kana taka tsari, wato kawai abu ka yi tsuntsu ka tashi da ka kana kana ta tafiya a cikin samaniya. Ga duk wannan kamar ka ce za su yarda da abin sallar wannan saurin kai ya kai inda ya kai shi, ce sai annabi ya yi mutu wannan sannan su yarda da shi. Sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kul ka gaya ba aika nan aka kai ce ka ce da su subhana rabbi sarki ya tabbata da ubangiji, wato ubangiji na ya tsarkaka abinda kuke cewa a yi muku ubangiji na ba zai kasa yi ba domin yana da kamala. Tawaya ta tsarkaka, ubangiji ya tsarkaka daga kowace irin tawaya, amma ubangiji bai ga damar yayi haka ba, kuma ba ku za ku sani subhana rabbi hal kuntum illa bashara rasula, ni ai ba wani ba ne face manzo wanda Allah ya aiki, saboda haka ni ya zan yi in yi muku abubuwan da Allah ne zai iya yin su, ni ba zan iya yin wannan ba. Saboda haka sai suka ki imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda bai kawo musu waɗannan abubuwan da suka tambaya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi ke zuwa ya yi wannan mu'jiza, Allah shi ke ba da mu'jiza. Shi ne Allah ya ce faqul ka gaya musu إنما الغيب لله سنن غيب لأننا لذي فاروق أجمع لن دعوة آية ألا ليسك لذي فاروق لن دعوة إشرين له ألا ليسك لذي فاروق لن دعوة آية ألا شيء يبر وصل سنن مهمن لذي فاروق لن دعوة آية ألا شيء يسك شك ولا أبن بيزوبا بي وكان ما ألا شيء يكي بنت دسنن مهمن. Babu wani ɗan adam sauran ƙasa da zai iya gaya maka abin da zai faru gobe, ko abin da zai faru fili, ko abin da zai faru nan da sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara. Wannan Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake banta da sanin wannan, shi ya kaɗai yake da wannan cikakken ilimin. Duk wani ɗan adam da zai yi da'awar yana da wata hanya da zai bi, da wani tantabaru da zai yi ya baka labarin ko ya baki labarin abinda zai faru a kai ko a kan wani laki ko wata taki yau ko gobe ko gaban nan ko jibi ko nan da tafi daya, to babu shakka yana jayayya da Allah ne akan sifarsa, yana so ya nuna shi ma yana da sifa irin ta Allah, yana iya bada labarin abinda zai wakana kafin ya wakana. Gashi kuma ubangiji ya ce faqul innamal ghaibu lillahi, ka ce sanin gaibi ma'ana abinda ya faru wannan Allah shi kadai ya bar wa kansa sani. Wa ma tajri nafsun ma za ta kasibu gadan, babu ran da ta san me za ta surutu gobe, me za ta samu gobe, babu mutumin da ya san wannan. Wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu ran da ta san yau za ta mutu kuma a ina za ta mutu. Wannan duk ilimi ne da Allah maɗaukakin sarki shi kadai yake banta da sanin sa, wanda duk ya ce zai ja da Allah a kan wannan, to babu shakka ya kinkimo wa kansa babban aiki, kuma babu shakka yana so ya dasa kansa a matsayin shari'a.
wato kishiya a matsayin kili ga Allah, wanda duk zai sanya wa kansa sifa ta Ubangiji, to yana nuna shi ba daidai yake da Allah. Wanda kuma yake zai nuna shi daidai yake da Allah, babu shakka wannan babu imani tattare da shi. Shi yasa musulunci ya kafirta bokaye da ƴan duba da masu bugun ƙasa da waɗanda suka yarda da musulunci, ya nuna cewa dukkan wani mai duba, dukkan wani bota, dukkan wani da zai buga ƙasa ko ya daga kai ya dubi taurari ya ce za a samu kaza, za a rasa kaza, ko kaza zai faru gare ka, kaza ba zai faru gare ka ba, ko akwai wasu da za su kulla maka sharri, duk mutumin da zai yi da awar wannan musulunci ya ce wannan mutum kafiri ne ba musulmi ba. Sannan duk wanda zai gaskata wannan ya ce abinda ya faɗa gaskiya ne, shi ma a ka'ida ta addinin musulunci ya kafirta, ya fita da da sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala faqad kafara bima unzila ala muhammad. Wanda duk yazo gurin dan boka, wanda yazo gurin boka ko dan duba, ya gaskata shi akan abin da zai faɗa, Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan ya kafirce wa abin da Allah ya saukar wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda yazo gurin boka ko bai duba, bokan nan ya gaya masa magana cewa kaza zai faru, ana nan ana maka kulle-kulle, ko ana yi maka ciki-ciki ne da mugun tanadi, zan yi maka abin da zai kare ka, kai kuma ka yarda da waɗannan maganganu, to da kai da shi duk sun kafirta, duk gaba ɗaya imanin ki ya bari. Domin abin da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da Alƙur'ani, Alƙur'ani kuma ya ce faqul innamal ghaibu lillah, ka ce ghaibi na Allah, ma'ana abin da ya koyi wannan abu ne na Ubangiji, shi kadai ya bar wa kansa sani, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah, ka gaya muku waɗanda suke cikin sammai gaba ɗaya sun ga malaiku duka sun shiga, da abin da yake da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya babu wanda ya san ghaibi sai Allah. Haka Alƙur'ani yake cewa to idan mutum ya yarda akwai wani a doron ƙasa da ya san gaibi, ma'ana ya san abin da zai faru in an jima, to babu shakka wanda ya ƙaryata Alƙur'ani, ya ƙaryata abin da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma ya ƙaryata Alƙur'ani to ya kafirta, domin yana daga cikin rukunan imani yarda da Alƙur'ani, yarda da littattafan Allah gaba ɗaya. Idan har mutum ya ƙaryata wani ɓangare na Alƙur'ani to ya ƙaryata Alƙur'ani gaba ɗaya, ya zama ya yarda da sallah, ya yarda da azumi zai yi, ya yarda da zakka zai bayar, in yana da wadata, in yana da kuɗi zai je hajji, duk ya yarda da wannan, amma kuma ya yarda kuma akwai waɗanda suka san gaibi ba Allah. To kaga a wannan hali ya shiga cikin waɗanda suke cewa nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, ya yarda da wani ɓangare amma kuma ya kafirce wani ɓangare. To waɗanda suke da wannan sifa Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqan, waɗannan su ne kafirai na haƙiƙa, ba su da bambanci da John ko Michael wanda ya ce shi bai yarda da Alƙur'anin ba. Duk wanda zai yarda da wani ɓangare ya ƙaryata wani ɓangare, to daidai yake da wanda bai yarda da Alƙur'anin ba, duka ka gaba ɗaya ka tuka. Saboda haka har kullum malamai suke tsawatarwa ga waɗanda suke zuwa gurin ɗan duba ko suke zuwa gurin bokaye domin wata buƙata tasu, watakila ma cutar da wani za su yi, ba ma bisa gaskiya suke ba, watakila ƙoƙarin su haramta abin da Allah ya halatta za su, kamar matan da za su je gurin boka ko ɗan duba wai za a yi musu kishiya, ko kuma an musu kishiya ba za su je gurin boka ko ɗan duba domin su samu sa'a, domin su karya wannan auren su lalata shi. To kaga a nan sun haɗa abubuwa biyu, na farko yaƙi da abin da Allah ya halatta shi ne aure, na biyu kuma ƙaryata abin da Allah ya ce a gaskata shi ne gaibi na Allah. Su sun ƙaryata domin sun yarda akwai wanda zai iya yi musu wannan, zai iya gano musu wani kiti-kiti ko ba kirki ko kulle-kulle da aka yi musu, sun ƙaryata cewa Allah shi kaɗai yake da wannan iko, shi ne yake bar wa kansa wannan sai kaga sun hada jariba wato bayyane bayyane da yake kuka guda biyu zuwa gurin dan duba mutum koda ba gaskata shi je yayi ba sun kawai yace bara ya je ya gwada ta kila ko a dace bai je da niyyar ya gaskata ba musulunci ya ce duk wanda ya yi wannan to zai gamu da hukumar ubangiji ba zai ba shi ladan sallolinsa na kwana 40 ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'a arrafan fasalahu lam tuqbal lahu 43 yawma wanda duk ya je gurin dan duba ya tambaye shi abin da yake yi da duba ya gaya masa wai kuma dan ya hada shi abin da yake yi ba wai dai ya kuri shi ba wannan sallallahu alaihi wasallam ya ce ki wanda ba za a karbi sallar sa ta kwana 40 ba wato zai yi kwana 40 yana sallah ba za a karbi kun ga wannan wanda ya je ba tare da ya gaskata ba idan har ya gaskata to shi ke dan ya barar da ibada magarar imani ko babu shi sai dai ya dawo musulunci kuma samu ayyukan da ya yi na baya kuma su zuru shi hallolinsa azumunsa zakarsa ko me ya yi a rayuwarsa kafin ya je gurin ya duba ko ɗan boka a wannan lokaci da su rushe sai ya dawo musulunci samu shi da wanda ya fi da musulunci ya fice su kaga ashe akwai babban haɗari da wanda zai je ga bokaye sannan bokaye ɗin nan Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa abin da suke da shi na ilimin bokai ba zai amfanar da kai ba har abada ba zai amfanar da kai sai dai cutar da ba ya ta'allamu da minhum ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum Allah ya ce waɗanda duk suke zuwa su koyi bokai abin da suke koya cutarwa yake yi ba zai amfanar ba ba zai amfanar ba ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الله يأتي تك ودى يأو في حركة بوكا بوكج تسيهري جيني سناء الساعة ودى يقال دسن الشواء الاهرة فباير رؤوس أبدا الله يكي باير وانا لا دا الاهرة في فبندش ينا جمع تكلم في الأوضاء ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah ce tun da abin da suka sayi suka canza suka bar gaskiya suka ɗauka a madadinka tun da wannan zama da a ce sun sani kuma da haka ai harkar sihiri da bokanci da duba da buga ƙasa ba ƙaramin laifi ba ne a musulunci kuma ba ƙaramin karan tsaye yake yi da imanin musulunci sai ka ga malamai suna da gaskiya da suke ta nanatawa a kan cewa a guji waɗannan mutane waɗannan mutane guba ne a cikin al'umma guba ce a cikin al'umma ya kamata idda a ce shugabanci da ake da shi a cikin al'umma shugabanci ne na musulunci shugabanci ne na gaskiya da adalci ya kamata a yaƙi wannan a yaƙi dukkan waɗanda suke da wannan ilimi suke yi wa mutane sihiri ko duba ko bokai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa haddu sahiri ضربة بالسيف وتخدي نوال ديك بسهري شيني أتا تكو زي أقيك مثلا وانا شيني شو هو كنت سأل سليك مك وانا ديك بجوبة موكا ببقى أتا وانا إذا أتا كاما شأدو فرم سليك أبدا أتسي أي أجي أي شيء لا أتال جماعة أكيش في نمقل أكراو هوني جزارة تكو زي أتالي مثلا sai shi ne hukuncin da musulunci ya tanada saboda guba ce a cikin al'umma bai kamata a kyale shi bai kamata a bar shi ba a lokacin sa yadda Umar an kashe wani boka da aka kama yana yin bokanci haka nan Hafsa ita ma an gaya mata cewa akwai wani an samu wani yana bokanci yana sihiri ta ce to hukuncin sa kisa ne a je a kashe to haka musulunci ya tanada da a ce shugabanci da muke da shi shugabanci ne na adalci na gaskiya na musulunci da irin waɗannan kamata ya yi duk inda aka kwakulo su aka zaƙulo su a kashe domin al'umma ta samu kubuta da imanin ta a samu zaman lafiya a cikin al'umma amma kasancewar shugabanci da ake da shi da tsarin mulki da ake da shi ba na Allah ba ne sai ya kasance su masu mulkin ma wani lokaci su suke karfafar irin waɗannan su ba su kuɗi kan su yi tsafi kan su yi bokanci kan su yi duba domin su cutar da magabtansu sai ya zama da an ƙara musu ma ƙarfi sai ka ga boka wanda ba kowa kowa ba ya wayi gari ya mallaki manyan gidaje ya mallaki motoci ya mallaki dukiya da yawa saboda masu mulki suna ainihin kwarara masa wannan dukiya a dalilin abin da yake da cutar da al'umma kun ga wannan shi yasa rayuwar ta bata taɓarɓare domin kowa kuma sai ya ce shi ma duk da dai ana samu a wannan hanyar ya yarda ya yi digirgiran imaninsa in ya so imanin daga baya ɗari ya yarda shi ma ya zama bokan domin ya samu kuɗin bai san cewa abin da ya saya ba ya sayi mummunan haja ya sayi guba a rayuwarsa ba kuma za ta amfane shi ba kuma duk wanda harkarsa ati da ainihin bokanci to galibi ba sa kyakkyawan kai wannan tarihi ya nuna haka kuma ku sa ido ku ga dukkan wanda sana'a take nan ku a ba ku labarin yaya ya kasance lokacin mutuwa ko wanda za ka ga gaba ɗaya in ya zo mutuwa to sai dai a kulle shi a ɗaki kowa ya fita ya bi shi da doke-doke harbe-harbe zai faffasa kansa ya gwamfanta jikinsa ya dinga cirar naman jikinsa yana ci akwai waɗanda na haka suke mutuwa akwai waɗanda kafin su mutu sai sun koma kamar ƙwarangwal saboda lalacewa Allah baya muku kyakkyawan ƙarshe haka Allah ya ce yace ma yadurruhum wala yanfa'uhum abinda za su yi din nan cutar da su zai yi ba zai amfane su ba kuma Allah yana nuna wa mutane wannan ayar su binciki tarihi duk wani wanda ya shahara da tsafe-tsafe da duba da bugun ƙasa idan ya mutu ku tambaya wace irin mutuwa ya yi sai kun ji abin ba daɗin ji kazantacciyar mutuwa ya yi wulaƙantacciyar mutuwa ya yi sannan kuma can ya je ya iska azaba wacce take ba da yankewa ba tun daga cikin kabarinsa zai fara gamuwa da azaba farkon har lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai kai kiyama sannan a sa shi cikin wuta tare da su Fir'auna da Haman da Karuna babu bambanci domin su ba su Fir'auna abinda suka yi kafafa da shi kenan abinda Fir'auna ya ji da shi kenan don haka dukkan wani matsafi na gobe kiyama zai tashi cikin tawagar Fir'auna haka nan dukkan wani wanda ya yarda da tsafi ya yarda ainihin da duba na zama yana zuwa gurin masu tsafi da shi ma a ranar gobe kiyama a cikin wannan kiruwar cikin wannan ainihin lebar ta Fir'auna zai tashi lebar ce take ba ta arziki ba saboda haka musulmi har kullum ya kamata ya kafa kada wani abu na duniya ya kwashe shi kada wani tsantsi na duniya ya kwashe shi ya je ya jefa kansa cikin halaka halakar da ainihin ba ta da ƙarshe kuma mutum iya dogara ga Allah dukkan wannan tsafe-tsafen da ake yi ba zai cutar da shi a mai da al'amarinka ga Allah mutum ya riƙi katanga ta addu'o'i garkuwa ta addu'o'i domin addu'a ita ce garkuwar mutum idan mutum ya riki wannan garkuwa ta addu'o'i to babu wani abin da zai iya cutar da shi sai da izinin Allah haka Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahad illa bi idhnillah masu duba da bokaye ba za su iya cutar da kowa ba duk abin da za su yi na kulle-kulle ba zai cutar da kai ba sai idan Allah ya yi izini da zai iya samun ka amma idan ka ɗauki ayoyin alƙur'ani kana karantawa nan da nan za a kunkunce wannan kulle-kullen da suka yi da makircin da suke fi da su da shaitanu akwai wani ba yahudi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sunan shi Labid ibn al-A'sam matsafi ne abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na gaskiya bai yi masa daɗi ba yana jin haushin annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ba haka sai ya tsaya ya ce bara ya tsaka annabi sallallahu alaihi wasallam duk zai da ba a huta ne ya zauna ya yi kulle-kullensa ya kukkulle wasu abubuwansa ya jefa a wata tsohuwar rijiya a Madina domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta Allah maɗaukakin sarki a wannan lokaci domin ya sauke ya nuna wa al'umma cewa wannan kulle-kullen nasu ba zai iya wato akwai maganinsa, akwai abin da zai magance shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari sai ya ga cewa bai yi abu ba, sai ya ga kamar ya yi, ko ya yi sai ya ji kamar bai yi ba, wato ya sa masa waswasi. Iya abin da ya iya samun Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko Jibril alaihi salam da kula Uzayr na guda biyu, kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas, ya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan tadan wannan kulle-kulle da yake sai suka warware. Kuma mala'ika Jibril ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wanda ya yi tsafa sunan shi Labid ibn al-A'sam da Yahudi, kuma ga inda ya jefa kulle-kulle da ya yi a wata tsohuwar rijiya ce. Da aka je aka shiga rijiyar aka tsamo abu rijiyar wato ruwanta ya koma jajawar kamar jiri saboda dafin tsafin da ya yi. To saboda haka tun daga wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta sai ya karanta kula ko zai gudana ya karanta ya tofa a jikinsa ya shafe ya tofa hannunsa ya shafe jikinsa hatta lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiyarsa na ƙarshe haka ya riƙa yi. Da ya zama da ba zai iya ba da ya da suna Aisha ta kasance in take ainihin tofa masa ta shafa masa a jikinsa. Yana da kyau wanda duk zai kwanta ya yi wannan to babu shakka ya samu wato ainihin garkuwa, wani garkuwa ya samu ainihin tsari daga sharrin da ya tsafi ko da shi. Saboda haka ko da mace ce Allah ya jarrabe ta da muguwar kishiya da ibilisiya wacce take da irin wannan mu'amala da matsafa, to idan har ta kasance ita kuma bai kama shari'ar Allah ce, bai kama koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ya zama tana a tsoro'i, to babu shakka wannan tsafin da zai fita. Duk kulle-kullen da za a yi su a banza ne, Allah ba zai ba da ikon a cutar da ita. Abin da ya jawo wani lokaci sihiri yake kama wasu saboda mutum ne wato ana yaki ana harba-harba da kibau sai ya fita tsakiyar fage inda ake yaki amma babu sulhi tare da shi, babu wata garkuwa tare da shi, babu shakka wannan idan aka harbo kibiya dole ta samu gurin kira domin babu wani makari tare da shi. To yawanci rayuwar mu ba ma sanya wa kanmu katanga da kariya, ba ma ɗaukar girbi na shari'a, akwai hisab wato katanga ta shari'a ita ce waɗannan addu'o'i. Duk karanta waɗannan kula dai duk da karanta addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa hakan da mutai ko bi kalimatillahi tabba min kulli shaytanin wahaba wa min kulli aynin lamma, wanda addu'ar ita ma tana da kyau ba ga kanki ba har ga ƴaƴanki, kamar da Annabi yake wa jikokin sa hakan da mutai ina neman muku tsarin Allah da kalmominsa waɗanda suke cikakku min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytan, Allah ya tsare ku daga dukkan wani shaytan, wa haba daga dukkan wasu kwamfabai, Allah ya tsare ku daga su, wa min kulli aynin lamma daga dukkan wani mai kambun baka wanda yake da kambun baka. Kambun baka wato akwai waɗanda su Ubangiji ya sanya wani dabi a bakin su, wasu ba su sani ba, duk abin da suka gani suka yaba to abin da zai yi ta ɓalɓalcewa ya ta lalacewa. Haka Allah ya sanya wannan dafin a baki, da zarar suka ga abu suka ce kai abin da kyau ne ne to ya dinga lalacewa. Wannan shi ake ce kafin ba, wasu sun san suna da shi wasu kuma ba su ma sani ba. Shi yasa idan mutum ya ga abu ya ba shi sha'awa to idan ya yaba sai ya ce ba sha Allah, haka ake ce idan kika yaba abu ya baki ki masha Allah, ko ki fara ba da kalmar masha Allah abinda yana da kyau, ko ki ce abin da kyakkyawa ne masha Allah, to sa sunan Allah a cikin magana zai magance wannan dafa ko da akwai shi a bakin mutum idan ya hada da sunan Allah sai sunan Allah ya magani wannan dafa amma kawai mutum ya zai sa yi wannan abu da alela kyau sa yi wannan abu ya zirgi kawai ya zirgi ya nan to idan mutum bai dafa baka din to a wannan lokacin abin ya iya shiga cikin wani hali na kankan da ya san Allah cewa sai mutum yana sana'a yana samu su kai sana'a da kina samu wallahi sana'a da akwai samu a tsaya a nan da kai kuma ta ganin asara da sun zauru da su sana'a saboda kabbun bakanta saboda yadda wannan dafin ya yi tasiri shi ya sa ko sai kike yi abinda daren da kike yi ko sai a ciki wato kaskon da kike so ya ko sai a ciki yana da kyau ku yi rika masa wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahhab wa min kulli 'aydin nabba ku tofa masa domin kada irin wannan ba su kafin baka din su zo su kama wata abin da kan baka ce ita ce to idan mutum yana irin wadannan addu'o'i babu shakka Allah zai tsare shi daga dukkan wasu miyagu matsafa wadanda suke cutar Allah ya ce fa kul ka ce inna bal ghaibu lillah gaibi sanin dai gaibi da Allah fantaziru dan haka sai ku saurara inni ma'akum min al-muntazirin lalle ni ina tare da masu saurara ina tare ina cikin masu saurarawa tare da ku wato ku saurara ku gani in Allah madaukakin sarki ya so ya kama ku da azaba to zai kama ku ni ba zan jira wannan lokacin wannan ita ce kawai ansar da Allah ya ce annabi ya gaya muku kun ga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne gaskiya ne bai tsaya suka baki ba ya jira mai Allah zai ce ya faɗa don haka sai Allah ya ce to ka gaya muku kaza da a ce ba Allah ne ya aiko shi ba to da shi sai ya jibinci ba da ansar da kansa amma sai ya zama da bai ba da ansar ba sai da ya jira Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa ya ce fa kul ka ce innama al-ghaibu lillah